Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. Abin ne mai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa mu tashar Alpha ta radio, wato radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum da wannan lokaci. Yau Litinin 14 ga watan Janairun shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Amina Buhari Auna muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato karfe 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasar Turkiyya kar ta kuskura ta kai hari kan mayakan Kurdawa bayan janyewan sojojin Amurka daga Syria. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da zargin cewa shi dan koren kasar Rasha ne. Ciniki da China ta yi a Amurka ya sake fin wanda Amurka ta yi a China da gagarumar tazara a shekara ta 2018.
To kanin labaran duniya kenan. A shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an fara sauraron karar da aka shigar akan babban jojin Najeriya mai shari'a Walter Onogin. Shari'ar da aka fara a yau a birnin Abuja.
An kwashi sama da sa'a 1 da rabi ana musari yawo da tada jijiyar wuya tsakanin lauyoyi masu kada mai shari'a Walter Onogin a ƙarƙashin Wale Olanifekun da lauyoyin bangaren gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Aliyu Umar.
To ko yaya masana shari'a ke kallon wannan ƙara?
Ita doka abin da ake cewa mantuwa ko rashin sanarwa ba uzuri bane shine na farko, kuma su ne manyan alƙali suka faɗa wannan a karance mun sani.
Za ku ji cikakken bayani a cikin shirin, sannan muna tafi da shirin ilimi da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasar Turkiyya cewa tattalin arziki zai durkushe muddin ta kuskura ta kai hari kan Kurdawa bayan janyewan sojojin Amurka a Syria. Haka zalika, bana son Kurdawan su tsokane Turkiyya, a cewar Trump ta kafar Twitter da daddaren jiya Lahadi. Trump ya ce kasashen Russia da Iran da Syria ne suka fi amfana da daddadiyar manufar nan ta Amurka ta ruguza ISIS, abokiyar gaba ta hakika. Dakarun Kurdawa na YPG na ɗaya daga cikin abokan Amurka na kud da kud a yaƙi da ISIS a Syria. Turkiyya dai ta ce mayakan YPG na da alaka da kungiyar mayakan Kurdawa na PKK, wadda ta jima tana yaƙin sunkuru na neman ƙarin ƴancin cin gashin kai ga Kurdawa a Turkiyya. Turkiyya dai na ɗaukar PKK a matsayin kungiyar ƴan ta'adda, kuma akwai fargabar yiwuwar Turkiyya ta kai hari ma mayakan Kurdawa a Syria da zarar Amurka ta fice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa shi dan koren Rasha ne da shugaban kasar Vladimir Putin, ko kuma yana boye yadda ta kaya a tattaunawar bayan fage da suka yi da shugaban na Rasha a haduwarsu da ya kai sau biyar, ciki har da wadda suka yi a watan Yuli a Helsinki. Da ma'aikaciyar kafar labarai ta Fox News, Janine Pirro, ta tambaye shi ko a halin yanzu yana aiki man Rasha ko kuma ya taba yi a baya. Sai Trump ya ce, ina jin ba a taba mani tambaya kan abu mai ba da haushi kamar haka ba. Shugaban Amurka ya ce, idan kuka tambayi mutanen Rasha, za ku san cewa babu wadda ya taba takura Rasha kamar ni, watakila ma a duk cikin shugabannin da aka taba yi, musamman ma shugabanni uku zuwa hudu suka gabata a wannan marar. Kai babu wadda ya matsa lamba ma Rasha kamar ni ta kowace fuska. Shugaban Amurka Donald Trump ya zake kan bukatarsa ta gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, a yayin da 'yan Democrat kuma ke ci gaba da kin goyon bayan abin da suke kira mataki mai tsada da kuma rashin inganci. A yayin da kuma a yau din nan Litinin aka shiga rana ta 24 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Da daren jiya Lahadi, Trump ya rubuce-rubuce a shafinsa na Twitter, inda ya ambaci maganan wani dan ra'ayin riƙau Pat Buchanan, inda Buchanan ya kira ga Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban kasa ya kafa dokar ta baci dan ya samu kudin gina katangar. Sai Trump ya dora a kai da nasa bayanin cewa shahararrun mutanen kasarmu na bukatar cikakken tsaro akan iyakarmu yanzun nan. Jiya Lahadi, wani aminin Trump daga cikin 'yan majalisar dattawan Amurka ya yi kira gare shi da ya bude ma'aikatun akalla na wucin gadi, sannan ya sake gwada tattaunawa da 'yan Democrat. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren wajen harkokin Amurka Mike Pompeo ya ce Sarkin Saudiya Salman tare da Yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman sun yarda cewa ya kamata a bi diddigi game da kashe dan jaridan nan Jamal Khashoggi. Pompeo ya yi wannan magana ne a yayin wani taron da suka yi da shugabannin Saudiya a birnin Riyadh. Babban ma'aikacin na jakadancin Amurka ya ce Sarkin Saudiya da Yariman Saudiya sun jaddada kalamansu akan ladabtar da waɗanda ke da alhakin kashe dan jarida Khashoggi bayan da ya je karamin ofishin jakadancin Saudiya dake birnin Istanbul na kasar Turkiya a watan Oktoba. Da farko, kasar Saudiya ta ce dan jaridar ya bar ofishin jakadancin Saudiyan da kanshi, amma daga ƙarshe ta ce wasu jami'an Saudiya ne suka yi gaban kansu suka kashe shi. Kayayyakin da China ta sayar a Amurka sun sake fin kayayyakin da Amurka ta sayar a China sosai a shekara ta 2018, duk kuwa da kakaba harajin ramuwar gayya da aka yi ta yi tsakaninsu wanda ya shafi kasuwannin duniya. Ranar cinikin da China ta samu ya kai na dalar Amurka biliyan 323.3, wanda ya yi matukar yawa idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata, inda ta samu ranar dalar Amurka biliyan 275.8. Wannan bayani wanda hukumar kwastam ta kasar China suka fitar, wanda ya nuna kayan da kasar take aikawa kasar waje musamman Amurka, ya karu da kashi 11% a shekarar 2018. Kayan da ake shigowa da su daga Amurka ya karu da kadan da kashi 0.7%.
A gaida Amina Buhari Auna wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya yau aka fara sauraron karar da aka shigar akan babban jojin kasar mai shari'a Walter Onogin kan zarginsa da kin bayyana cikakkun kadarorinsa, ko da yake rahotanni sun ce babban jojin bai bayyana a kotun ba. Bisa tsarin doka a Najeriya, dole ne manyan ma'aikata da jami'an gwamnati su bayyana dukiyarsu da suka mallaka kafin karɓar mukami da kuma bayan sun sauka a wani mataki na yaƙi da rashawa. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aika mana.
An kwashi sama da sa'a 1:30 ana musayar yawu da tada jijiyar wuya tsakanin lauyoyi masu kada mai shari'a Walter Onogin a ƙarƙashin Wale Olanipekun da lauyoyin bangaren gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Aliyu Umar. Daga ƙarshe dai an cimma matsaya cewa za a daga shari'a zuwa ranar Talata 22 ga wannan wata. Ganin cewa wannan shine karo na biyu da za a gurfanar da wani babban mai mukami a wannan gwamnati a bisa tuhumarsa da laifi da ka iya kai shi ga daure a gidan kaso har na wasu shekaru da dama. Tambaye kwadarre a fannin zamantakewa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kadi ko yana ganin wannan yunkuri yana nufin cewa ana samun nasara a yaki da cin hanci da rashawa a kasar kenan. Sai ya ce
inda mai sharhi ya duba zai ga fannin wannan nan taliki babban al'amari ne, abu ne mai tada kura, mai tada jijiyoyin wuya, kuma abu ne wanda zai sa gwamnatin Muhammad Buhari da kuma da'awar da take yaki da cin hanci da rashawa a kan faifai.
Amma ɗaya cikin lauyoyi 42 da suka bayyana a kotun don kare Walter Onogin mai suna Orisanje Bonu ya ce hukumar kula da ayyukan shari'a ta ƙasa ce ya kamata ta fara sauraron duk wani laifi da ake tuhuman alƙalan da shi kafin a gurfanar da shi a gaban kotu. Kuma ba wannan kotun ne ya kamata a shigar da ƙara a kansa ba, domin ba su da hurumin sauraron wannan ƙarar.
What we are seeing here here is an approach to start the process of prosecution without giving the National Judicial Council the first right to investigate this and then send it to the proper court.
Da farin farko ma an sai hukumar kula da alƙale na ƙasa ya samu mai shari'an da laifi kafin a gurfanar da shi a kotu kuma ba a wannan kotun ne kamata a gurfanar da shi ba wannan kotu ba ta da hurumin sauraron wannan shari'a ba ta lokaci kawai suke yi bayan an daga shari'an ne wasu lauyoyi suka dauki kwalaye suna zanga-zangar nuna goyon bayan su ga wanda ake tuhuma
They have done it 2 months ago and they will do it again. Yes. 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 Cannot be intimidated.
Yes. Yes.
Democracy
has come to stay whether they like it or not.
Yes. 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 Form of tyranny.
Yes.
And we are saying enough is enough.
Yes. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
We are saying enough is enough.
To madalla a gaida Madina Dauda. Dangane da wannan shari'a ta babban jojin na Najeriya, wakilin sashen Hausa na Muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Dr. Nasir Adamu Aliyu, wani lawyer mai zaman kansa a Kano kuma malami a tsangayen nazarin aikin lawyer ta Jami'ar Bayero wanda ya tsokaci kan wannan kara.
Abu na farko da zamu duba shine ita shari'a ba maganar zancen kallanta daga bangaren siyasa, wannan wani abu ne daban, amma tsoranta akan da gundarin kanta menene laifin me ya aikata ko me tuhumar da ake masa sannan ko me yi abinda ya ce ko menene hujjar da aka kafa a kansa shi babban jojin Najeriya an ci tuhume shi da laifin rashin bayyana kaddararsa ma'ana musamman akwai account guda biyar da suke banki da bai faɗe su ba kuma wanda yake ya kasance laifi ne a dokar nan ta ita ko da kun da wato da'ar ma'aikata bayan wannan kuma akwai wani charge na boyewa wa'annan account na banki da bai fada ba misali daga an rantsar da kai a kan kujera ta mukami kai dauki rantsuwa to sai aka suka ce da gaggawa sai kai cike wannan wato takarda kai bayanin kadararka da lokacin da ka same ta da kimar ta da yanda take to bayan wannan kuma sai ka je kuma ka dauko na iyalinka ma kamar matarka da ƴaƴanka wanda suka gaza shekara a wanda suka shiga 18 ba sai ka fada sannan sai ka fada kudi a gida bisa rashin yin wannan to ya saba wa wato kaman ita wannan doka kenan saboda haka shi suka kashi kotu
to amma kuma shi abin da yake fada cewa na farko dai a baya kafin ya hawa wannan kujera ya cike wadannan takardu ya kuma fayyace abin da ya mallaka na kadarorin nan wasu kuma daga cikin account da ake magana ya ce mantawayi akwai wani hurumi ne ko kuma wani yanayi da doka za ta wa mutum uziri a irin wannan yanayin da shi babban joji ya ambata
abubuwa guda biyu ita doka abin da ake cewa mantuwa ko rashin saninta ba uzuri bane shine na farko kuma su sune manyan alƙalai suka faɗa wannan a karance mun sani na biyu wato maganar cewa ai da a baya yayi to ba hujja bace domin ita dukkan abin da take cewa duk shekara hudu sai ka sake jaddadawa kaman alula ce sallah sai ka sake jaddadawa yau shekara hudu ta cika kadara nan tawa kaza ce ko ta ragu ko bata ragu ba da yake nan sannan aka ce ko kuma idan zaka fita daga aiki ko da kake cikin shekara hudu ba sai ka saki ko kuma idan aka baka sabon makami sai ka saki da ka daura rantsuwa sai kai shi in ka lura na daya ya shiga kotun koli wajen 2005 to kaga wannan lokacin ya kamata yi kaga 2009 yayi 2013 yayi 2017 yayi haka lokacin da aka yi masa rantsuwan nan ta zama babban chief joji ya sake to daga yanda na gani cewa duka abubuwan nan ba haka ba an ce akwai in ka lura daga charging da ake akwai wasu ma da aka ce guda biyu na 2014 da 2016 a rana da yi su to kaga ya saba kuma doka ce ta da zarar ka shiga makami to kai maza gabatar to kaga wannan shine abu so kaga zancen uzuri kamar na ganin da dan wuya a bashi
to gashi yau an je kotu to amma kuma a ƙarshe dai kotu ta daga zama cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu saboda wasu su dabar na ko irin na lauyoyi da kuka shigo da shi cewa an ce ma ba a miƙa masa takardar tuhuma ba baka ganin kamar lauyoyi da suke misali tuhumar sa din kamar ba su dauko layin da ita doka ta tanadi ba tunda gashi tun daga karan farko an ma samu tasgaro na cewa ba a bi ka'idar da doka ta shimfiɗa ba
Mahmud Ibrahim kwarkenan a tambayar da yawa Dr. Nasiru Adamu Aliyu a tattaunawar da suka yi idan aka biyo mu a shirin mana dare za a ji amsar wannan tambaya da kuma karashin hirar ta su idan Allah ya kai mu kuma kan wannan batu ne zamu bude layukan mu a lokacin da mun ku kira ku bayyana ra'ayinku amma kafin nan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi da ababen mun sanya maye ta Najeriya NDLEA ta ce cikin kasa da makonni biyu da suka shude ta kama matasa fiye da 80 masu ayyukan shaye-shaye waɗanda suka hada yan banga siyasa a jihar Kano har yanzu dai ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana
wannan lokacin zaben da yazo ganin ci ana amfani da matasa wajen bangan siyasa da sauransu mun riga mun fara aiki tun wata guda da ya wuce kan wannan kuma muna kan aikin nan saboda duk wajajen da ake sayar da kwayoyi da ake shaye-shaye a nan Kano muna ta zagayawa ne don mu tabbatar gaba daya an daina wanda har ya kai ga mun kama mutane wajen 86 da kwayoyin da suka kai tan 1.6 cikin wannan sati biyu da suka wuce aka kama su tsakanin sati biyu zuwa jiya cikin yan siyasan ma akwai wanda aka kama yan kwayan suna sha kace akwai wanda ma aka kama hadda motan jama'iyya direbobin motan jama'iyya sun nuna cewa yan siyasa suke saida musu idan aka je wajen campaign
Dr. Ibrahim Abdul kenan kwamandan shiyar Kano na hukumar NDLEA mai hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya yanzu aka dai waɗannan matasa da ma wasu dillalan taba wiwi na hannun hukumar NDLEA kuma har ma muryar Amurka ta zanta da wasu daga cikin su
ya sunan shi
wasila a gurin siyasa ne aka zo kame aka kama mu ni dai zuwa na kenan na dawo daga gwamnan house aka kama mu a nan gurin amma an kama ni da taba baka
sunana Halisu Garba ina Rodop shekara 1 kenan
sunana ne
Rodop din taba daurin taba kamar na 50 ina nake sayarwa
taba nake sayarwa
ina sayarwa shekara kusan daya haka kenan auci nake sayarwa
aucin ya za ka kama ka
a ba auci bane a gurin za a kama ni
daga aucin kake sayarwa kuma sai ka kawo gwazo
da ayo dare ne ba taba zuwa ba taba zuwa Kano ba wallahi ba taba zuwa Kano ba ni da Sokoto ne
hakan dai na zuwa ne kwanaki kalilan bayan da uku daga cikin matasa da ke goyen bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya suka mutu yayin karan batta da juna a yankin dawakin tofa na jihar Kano lokacin da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya halarci wani taron daurin aure a can sai dai Comrade Muhammad Garba da ke zaman kwamishinan labaru na Kano ya ce gwamnati na daukar matakai game da lamuran da suka shafi siyasar banga a jihar Kano
an dauke kyawun mataki tun lokacin da gwamna ya samu wannan labari bayan ya bar wajen aka kirawo taro na gaggawa da jami'an tsaro kuma gwamna ya bada umarni cewa duk waɗanda suka gudanar da wannan abu ya kamata a kamo su kuma abinda hukunci ya kama ai musu a tabbatar da cewa an gurfanar da su kuma an musu hukunci yadda ya kamata
yanzu dai abin jira a gani shine ko hukuncin da majalisar tsaro ta jihar Kano ta yanke zai fara aiki akan waɗancan matasa su 80 da hukumar ta NDLEA ta ce ta kama ko kuma aka sun haka Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara tokar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna tsanci kwaya ko ba ta da kyan
to masu roka da Ashafa ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 10 na safe ne da minti 19 nan gaba kadan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email amma kafin nan yanzu ga shirin ilimi tare da Yusuf Aliyu Harande
ilimi garkuwar dan adam
dan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan makon ya ziyarci hukumar kula da gidajen yari ta Najeriya don ji da ganin tsare-tsaren da suke da shi na ilmantar da 'yan gidan yari. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Tarayya Abuja Madina Dauda ta yi tattaki har ta samu tattaunawa da shugaban hukumar ta gidajen yari Jafar Ahmad
Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta kirkiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓo a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adin su a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske.
Federal Ministry of Labor na detracted akwai certificate ɗin da suke basuwa mai daraja ta 3, daraja ta 2 da daraja ta 1. To kuma bayan sun kare wannan mun ka tabbatar sun kare za su fita sai mu ba su kayayyaki daidai da irin aikin hannun da suka koya, ko na tailor ne, ko na welder ne, ko na carpenter ne da dai sauransu. To sai muka ga to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta, akwai waɗanda yanzu suna makaranta din, bari mu ba su dama su ma su yi makarantar. To sai muka fara adult education na yaki da jafirci, daga nan sai muka fara na junior secondary school, sai muka fara kuma na secondary school babba wanda za su kare da waye ko ne ku. To alhamdulillah kuma sai ga National Open University ta zo. Da National Open University ta zo sai ta bada dama cewa kana zaune a gidanka kai wannan abu. So ashe kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan aiki abunan nashi karatu. To sai muka fito da wannan tsari haɗin gwiwar National Open University sai muka kafa. To alhamdulillah yau muna da center guda 10 kuma za mu ƙara wasu, amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na degree. Muna da mutum wajen 23 waɗanda ke sama na degree na farko, akwai wanda ke digir da digir mutum ɗaya.
Wannan mataki na ilmantar da fursunoni ya ja hankalin ƙungiyar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta ba hukumar lambar yabo har da kyautar kuɗi dalar Amurka 20,000. Shugaban hukumar kula da gidajen yari Jafar Ahmed ya ci gaba da bayanin yadda hukumar za ta yi da dalar Amurka 20,000 da suka samu daga Majalisar Ɗinkin Duniya.
Ba abin da ya fi cancanta gare mu, abin da muka yi deciding a mu hukumance cewa za mu samu wani wuri inda za mu gina Carlton Hall Center, mu kira shi UNESCO Confucius Center for Literacy, saboda ayi ne ayi karatu a ciki, wada na jami'a, wada na secondary school, wada na ko adult education, ya zama dai center ce inda ake koyon ilimi na zamani.
Wani tasiri kuke ganin wannan shiri ke yi ga waɗanda a da suna da gurɓataccen hali amma kuma sun fita a matsayin waɗanda za su iya taimakawa tattalin arzikin ƙasa?
Alhamdulillah bana da statistics anan, amma na san cewa muna da mutane da yawa waɗanda muka ba kayayyaki kuma yanzu muna ziyartar su a wuraren da suka zaɓa su zauna su yi wannan sana'a, kuma suna sana'a kuma wasu su har sun riga sun ma ɗauki wasu aiki. Gyaran halin da aka yi musu a cikin hukumar gidan yari ashe ta yi kyau ga kuma jama'a da ita ƙasar gaba baki ɗaya, su mun yi tasiri.
Wasu na kokin cewa bayan sun gama zaman gidan yari kuma sun fita duk da karatun da suka yi suna samun matsala wajen samun ayyukan yi saboda ko har a lokacin ana kyamar su. To kuna sane da wannan? In kuna sane din akwai wani mataki ne da kuke dauka akan haka?
Muna sane da wannan cewa bayan mutanen da suka kare gidan yari, bayan iyalin su, bayan abokan su da al'umma dai ba gaba daya suna kyamar su. To hukumar gidan yari tana kira, kuma kira din ne zamu iya yi ga cewa al'umma cewa waɗanda suka je gidan yari ba wai ba za a gyara musu halin su bane, ko kuma ba halin su ya gyaru bane, su gwada su su gani kafin su kyamace su. Amma kyama din tana iya sa shi wanda aka kyamata ya sake dawowa gidan yari, saboda in ya je gidansu, ya je ga abokansa, ya je ga sauran jama'a duka aka kishi, ta bai da wani abin da ya rage masa illa in sata ce ya taba yi sai ya koma ga sata, in fade ne ya taba yi sai ya koma ga fade. So ya kamata mutane su sani cewa mutanen da suka je gidan yari suna gyara halayensu, in har za mu iya samu waɗanda za su ƙare degree, in har za mu samu waɗanda har yanzu ke sun ƙare degree na 2, in har za mu samu waɗanda suka ƙare degree na 3, don yasa akwai gyaran hali, because ilimi baya zuwa sai da gyaran hali. Zamu duk wanda ya kai ga wannan din lalle ka tabbatar da cewa ya zama mai gyararren hali. So ya kamata mutane su yi la'akari da wannan, su karɓe su hannu biyu, su kuma ba za su kyamanci su ba, ba za su kuma nuna yatsa ga hukumar gidan yari ba na cewa ta kasa, because al'umma ce ta kasa. in har sun fito sun gyaru mutun ya fito da degree ne yana aikin shi kuma ana kyamatar sa to al'umma ce ta fasa ba hukuma gidan yari ba so al'umma jama'a suna da wani nauyi wanda a bisa kansu na cewa kada su kyamanci waɗanda duk suka fito daga gidan yari
Adeyin Theophilus Okechukwu yana cikin fursunoni da suka ci moriyar wannan shiri.
I was the only person who graduated in 2015.
Okechukwu ya ce, na gama digiri a shekara 2015. Hannan digiri na biyu a shekara 2017. Yanzu ina digiri na uku.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, da bakon namu shugaban gidajen yari na Najeriya, Jafar Ahmad, sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
Abada Adam ta Adam wajen ni cewa kai ko
Tuma da line sai kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sabon farko ya fito ne daga Alhaji Abbas Chiledi inda yace salam sashen Hausa na muryar Amurka. Ina so a yau ku bani dama ne kira ga matasan mu na Najeriya tare da masu neman mukamman siyasa a fadin kasar. Mu guji munanan kalamai a tsakanin mu. Mu guji daukar makamai wajen yakan abokanan adawa. Mu daure mu rungumi zaman lafiya da saka aƙidar siyasa ba da gaba ba a zakatun mu. Sai sako daga Musa Hadarin Asba da Magaram inda yake fatan alheri zuwa gare ku ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka gaskiya gurfanar da alkalin alkalan Najeriya a gaban kotu wanda za a yi a birnin tarayya Abuja a yau Litinin hakan bai zo mana da mamaki ba domin an ce duk tsuntsun da ya ja ruwa to shi ruwan zai doka
yanzu kuma sai labarai a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasar Turkiya cewa tattalin arziki zai durkushe muddin ta kuskura ta kai hari kan Kurdawa bayan janyewar sojojin Amurka a Syria. Haka zalika bana son Kurdawan su tsokani Turkiya a cewar Trump a kafar Twitter da daren jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa shi dan koren Rasha ne da shugaban kasar Vladimir Putin, ko kuma yana boye yadda ta kaya a tattaunawar bayan fage da suka yi da shugaban na Rasha a haduwar da suka yi sau biyar, ciki har da wadda suka yi a watan Yuli a Helsinki. Shugaban Amurka Donald Trump ya zage kan bukatarsa ta gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, a yayin da 'yan Democrat kuma ke ci gaba da kin goyen bayan abin da suke kira mataki mai tsada da kuma rashin inganci. A yayin da kuma a yau din nan Litinin aka shiga rana ta 24 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Sarkin Saudiya Salman tare da yarinban Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman sun yarda cewa ya kamata a bi diddigi game da kashe dan jaridan nan Jamal Khashoggi.
To masu sauraro da kuma kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za ku ji wani sabon shirin. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya game da rasuwar Hajjia Halima dake garin Jos Jihar Plateau wacce Allah ya warsuwa da safiyar yau bayan fama da tai da rashin lafiya, da fatan Allah ya jikanta. Amin suma amin. Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da Julie Ladies Creation sai engineer mu John Ellison, Mahmud Lalo ke cewa ku na lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC, kada ku nisa ga shirin yau da gobe.